Mai sauraro, assalamu alaikum. Mijina yana hana ni daukar azumin watan Ramadan har sai ya ga wata da idansa. Ya kamata in ci gaba da yi masa biyayya a haka?
In kace kai ni sai ka gani zaka dauka. Yanzu aure ba wani kake turawa ya karbo maka ba. Ai da sai kace sai ka je ka karbo da kanka.
Zan iya auren abokiyar wasata wanda muke ƴar mace da dan namiji? Ina so a ja hankalin likitoci wajen sanin hanyar da za su fada wa mara lafiya sakamakon bincike idan sun yi gwaji. Wasu kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za mu ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Sunana Habib Ja'far Madobi, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, kamar kullum shi ke amsa tambayoyi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar yadda muka saba, malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama, inda a yau za mu ji bayani akan alama ta 99. Wato bayyanar fitintunu da yaƙe-yaƙe tsakanin al'umma.
Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Abu Dauda ya rawaito hadisi wanda ya inganta shi haka na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin silsila sahiha mai lamba ta 972. Yace daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda, yace wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi ya faɗi fitintunin da za su faru. Yayi ta faɗar irin fitintunin da za su faru, ya yawai ta faɗar su. Har yazo kan wata fitina da ya kira ta fitinatul ahlas. Asalin hilsu bargo ne, wato fitina za ta zama wani bargo ne mai kauri wanda ake sawa a bayan raƙumi. To yace wannan fitina za ta faɗa cikin jama'a ta lullube su yadda wannan bargo yake lullube bayan raƙumi. Sai wani yace, ya Rasulullah, menene fitinatul ahlas din nan? Sai yace, guje-guje ne da yaƙe-yaƙe, sannan in an shiga wannan fitina ba a fita ba kuma sai fitinar wadata ta zo. Ai wani zamanin da mutane za su wadata, ka san rashi fitina ne. Arziki in ya yawa babu tarbiya shi ma fitina ne. Za ga waɗanda aka yi arziki da yawa tun ana yin abin hankali har an dawo ana uba na rashin hankali. Yace kuma wanda zai kunna wannan wuta wani mutum ne da zai yi da'awar shi daga cikin gidana yake, wato zai ce shi ahlul bait ne. Zai ce shi nawa ne amma ba nawa bane, domin ni nawa su ne masu tsoron Allah. Sannan daga baya mutane za su yi sulhu akan wani mutum zai jagorance su. Sai kuma fitinar da ya kira ta duhaima, wato bakar fitina ita kuma wannan. Bakikirin take fitina ce amma baka, wato sifa ce kuma. Yace ba za ta bar mutum kowa a duniyan nan ba sai ta galla masa mari, ma'ana sai ta shafe shi. Idan an ce ta wuce sai ka san ta sake dawowa. Mutum zai wayi gari yana mumini amma kuma ya yammatu yana kafiri. Mutane za su kasu kashi biyu. Kashi na farko masu imani wanda ba munafunci tare da su, sai kashi na biyu kuma masu munafunci wanda babu imani tare da su. To idan aka wayi gari an shiga wannan yanayin, Annabi ya ce ku jira bayyana dujjal a wannan rana, ko washe gari dujjal zai bayyana. To wannan hadisi malamai sun masa dogon sharhi, sun masa dogon bayani wajen fito da ma'anonin abinda wannan hadisi ya kunsa, da kuma waɗannan fitintunu guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, fitinatul ahlas da fitinatul sarra da fitinatul duhaima. Shi duhaima wato alfitinatul sauda, wato bakar fitina gama gari, wanda kowa ko ina kake sai wannan fitina ta je ta tarar da kai. To wasu kan batta a zahirin ta haka, wasu kuma su yi fassara cewa irin abubuwan nan ne na ci gaba da ake samu, wanda kowa yanzu da waya a hannunsa, kuma a cikin wayan nan sai dai ka ji tsoron Allah an buɗe maka inda za ka kwashi bidiyo da audio da sauran abubuwa, sai dai mutum ya ji tsoron Allah. Allah ya tsare mu.
Amin ya Allah. Karamukan Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi. Yanzu za mu fara da tambayar wata baiwar Allah da take so don Allah malam ka ja hankalin likitoci wajen sanin hanyar da za su bi su faɗa mara lafiya sakamakon bincike idan sun yi masa gwaji. Ta ce domin ita likita ya yi kuskure wajen cewa tana da cutar AIDS, daga baya kuma aka sake auna ta har sau uku aka ce ba ta da ita. Gashi kuma duk da haka har yau mijinta yake amincewa da ita, a don haka tana cikin wani hali dan Allah shi ma mijin nasu tana so a ja hankalinsa.
To wannan al'amari ne mai muhimmanci wanda ya kamata a tsaya a kalle shi da nutsuwa kuma a hankali, domin kamar yadda ta faɗa, wata ran akan je asibiti a yi wa mutum bincike, sai kuma a yi gaggawa zartar da wannan hukunci ba tare da an samu cikakken nutsuwa akan al'amarin ba. Kaga irin wannan shi miji a tsorace yake cewa mai yiwa na farkon ne gaskiya, na biyun ne kuskure. Wato ciwon tana da cutar shi ne gaskiya, dawowa a ce babin shi ne kuskure. Kaga an sa shi cikin kokwanto, an sa shi cikin shakka. To kamata ya yi na farko ya zama ba guri ɗaya ko so ɗaya ya kamata a dinga bincike akan irin waɗannan abubuwa masu muhimmanci ba. A yi a sake ko a gurin ko a wani guri, domin a samu result ɗin ya fito iri ɗaya. Kuma akwai ma wanda zaka ji an ce bayan lokaci kaza a je a sake, saboda wani yanayi yakan sa result ɗin ya zo ba yadda ake zato ba, kuma ba ciwon ake da shi ba, saboda wani yanayi. Din naji suna ta faɗa, suna ta bayani a radio, ta wani abin sai an yi so uku, wani abin sai an gwada wasu abubuwan ma kafin a zo, wani mai typhoid da malaria da wasu sun har haɗu, kawai sai a zo a yi masa test na HIV, kuma sai ba da wani result ɗin yana da ita, alhalin ba shi da ita. To kaga irin waɗannan abubuwa dole sai an yi taka tsantsan, domin a kare mutuncin mutane, a kuma kare yanayinsu, kuma a daina saurin faɗa ɗin sai an yi. Wataran abin da yasa ake saurin faɗan, ko kuma a tambayi mace kina da miji, shi ma mijin ya zo a yi masa. Akwai wata matar su zo a yi mutu, kina da ‘ya’ya su zo a yi musu. Saboda haka duk a lokacin sai an gama tattaunawa, an sake yi, an tabbatar da abin, to sai a kira mijin, a kira mata, a kira ‘ya’yan, a san yadda za a warware abin cikin sauƙi ba tare da an sawa wani wata damuwa a ransa ba. To shi miji gaskiya yanzu yana cikin damuwa, dole sai in likitocin ne za su kirawo shi su ƙara jan hankalinsa, cewa yanzu ana da tabbas matarka ba ta da wannan ciwo, kuma ba ta ɗauki wannan ciwo ko ba ta da shi, don haka kana iya ci gaba da mu'amalarka ta aure. In har duka dai bai nutsu ba, to kaga dole sai dai ƙarshe a rabu, domin in ba shi da nutsuwan nan, to koyaushe ya je kusa da ita zai dinga tunanin kamar, kuma an riga an firgita mutane da wannan ciwon sosai. Za ka kaga batun nutsuwa kam da wuya ya same ta, in ba bayani aka yi masa ba, kuma ya dogara ga Allah, kuma ya san cewa dama su suka faɗa, kuma yanzu suka ce babu, kuma sun ba shi shaidar babu, ya kuma zuwa wani gurin an yi babu. To kaga ya kamata ya ci gaba da mu'amala da matarsa, ya ɗauka kuskure aka yi tun farko da aka ce tana da ita.
Masha Allah. Akramukallah, wannan kuma ya ce shi direba ne, yana tuka matan mai gidansa yana kai su unguwa. To sau da yawa kuma sukan umarce shi ya kai su wani gurin sama da guraren da suka tambaya mai gidan nasa ya ce kai su. Ce shi ma yana da laifi?
To ya kamata ne irin waɗannan matan su ji tsoron Allah. Idan kuka ce za ku, ya kamata ku je iya nan, domin zuwa wani guri wanda ba ku tambaya ba yakan iya haifar da matsala da zai iya shafa aurenku. Yanzu wani matarsa ta ce masa za ta gaishe da mahaifiyarta a shi wajen biki ta tafi. Shi kuma wani ya ganta a gurin bikin. Suke ta yanzu wani za ka ba matarka ta zo nan ba sai ka gaya min ba, ni ma matata ta tambaye ni na hana ta, sai ga matarka a gurin. Kamar ya matata, ni matata ai tana gidan mahaifiyarta ce a gata, mun ma gaisa da ita. To kaga ya buga mata waya, daga nan aure ya samu matsala. To kaga ya kamata mace ki gaya wa mijinki gaskiya ina zaki. Wani kuma akwai wanda matarsa ta ce ita ma za ta je dubiya asibiti. Shi kuma ya je kasuwa siyayya, sai ganta a cikin kasuwa. Suka yi ido huɗu, ta tabbatar shi ne, tabbatar ita ce. Shikenan sai kowa ya ɗan ya san cewa an samu matsala, tunda ba nan ta ce za ta ba. To irin wannan abubuwa sukan sawa wasu mazan ma zargi. Yanzu akwai wanda matarsa ta ce za ta tafi garinsu, shi ya kai ta tasha, ya rubuta lambar wayarsa, ya sa ta a mota, amma ya tafi ta. Da haka su ashe ba canza ta ba wani gurin za ta, a cikin garin nasa. So da haka su waɗannan masu ɗaukar lamba a tasha suka buga masa waya, matan nan fa da ka kawo ka saka ta a mota wanda muka ɗauki lambar ka, in wani abu ya faru za mu sanar da kai. Ta fa fasa tafiyan nan ta fita. Shi kuma nan ba ta dawo masa gida ba. To kaga dole zargi sai shiga da matsaloli. Ya za ki ce mijinki za ki garinku ya kai ki tasha ya saki a mota a ɗauki lambar wayarsa, in hatsari ya faru a sanar da shi, kuma ki fita ki dawo cikin gari. To da kyar aka warware wannan matsalar, to irin waɗannan abubuwan mata ya kamata su tsoron Allah su dinga kiyayewa. Kaga kai direba ba yadda za ka yi, domin in aka haɗa ka da direba ka dinga tuka mata, an haɗa ka da matsala. Ka ce ba za ka ba su sama a kore ka daga aiki. Tunda dai ba Alhaji ne ya ce maka kakka kai su wani guri ba, duk inda suka ce kai su
shi ba ruwansa,
to me ruwansa a ciki?
Masha Allah.
Tunda ba tambayar sa aka yi ba, in ba haka ba sai su masa wani sharrin ma a kore shi daga gurin. In shi Alhaji ne ko ya ce maka kakka kai su guri kaza, ya inda suka ce maka bai ma kamata ba ka shiga cikin lamarin su da mai gidansu, to ma ji ina za su ba ruwanka? Kawai kai direba ne kai tukin ka. Amma in ka je ka gaya Alhajin kace matanka suna fa zuwa gurin da ba nan suka ce ba, ko kuma in ka ce kai su guri kaza sukan ce a kai su wani gurin, to kaga da kai haka sai ka shiga hada fitina tsakanin mijin da matar. Su kuma mata in suka gano kai ne ka hada fitinan, to kai dai ka san ka gama yawo, ka gama aiki a wannan gurin, ko ma su kulla maka wani sharrin da kai zaka kwaci kanka.
To in umarni ne fa shi mai gidan ya
ce, in umarni ya bashi ya ce kai su guri kaza, in sun ce ka kai su guri kaza ka kai su, sai ka kai su iya inda ya ce maka. Suka ce Alhaji ne ya ce kan kai ku nan gurin. Ai ya san yanzu umarnin sa ka bi. Tunda umarnin sa ka bi kaga ba ka da matsala. Amma idan aka dauke ka aiki a guri, kakka dinga shiga abin da ya shafi alakar mai gida, ko da ƴaƴansa ko da matansa. Sai in shi ya baka dama cewa da Allah ka ga yaran nan suna kuskure ga yamu, kun kaga matan nan suna kuskure ga yamu, in bai baka dama ba in ka shiga, to zai zama maka matsala, don ana samun matsala kuma da yawa.
Gaskiya ne. Daga Abdullahi Fage yace zai iya auren abokiyar wasansa wadda suke ƴar mace da ɗan namiji?
Aure tsakanin ƴar mace da ɗan namiji babu laifi, ma'ana da babanka da babatta, ko da babatta da babanka, ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, kai da ita kuna iya yin aure.
Na'am. Wannan kuma tace mijinta yana hana ta ɗaukar azumin watan Ramadan duk shekara har sai ya ga wata da idansa. Tace ya kamata ta ci gaba da yi masa biyayya a haka?
To akwai matsaloli guda uku ƙarƙashin wannan tambaya taki. Na farko, ba dole ba ne mutum sai ya ga wata da kansa kafin ya ɗauki azumi. Ana ɗaukan azumi ne ta hanya biyu. Hanya ta farko, idan sha'abana ya cika 30. Hanya ta biyu, idan an ga wata. Ganin watan nan kuma an kasa shi kashi huɗu. Akwai kai ka gani, akwai mutum ɗaya ya gani ba kai ba, akwai mutum biyu su gani ba kai ba, akwai mutum uku zuwa sama su gani ba kai ba. Da haka in aka cire ka, akwai ganin mutum ɗaya, akwai ganin mutum biyu, akwai ganin jama'a da yawa. To in ka ce kai ne sai ka gani za ka ɗauka, to kaga ka zo da abin da babu shi a shari'ar Musulunci. Domin shari'a bata ce sai ka gani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ma da ya zo da addinin bai ce shi ma sai ya gani ba. Sahabbai sun gani sun gaya masa ya ɗauka. Abdullahi ɗan Umar ya ce an tafi ganin wata, jama'a duk ba su gani ba sai ni na gani, na zo na ba annabin labari na gani, ya ɗau azumi kuma ya umarci sahabbai da su ɗauka. To kaga annabi bai ce to ai ni da aka aikowa addinin sai na gani ba. Sannan na biyu, ba ma ka da hujja a shari'a na cewa sai ka ganin, domin dalilan da suka zo ca suka yi sumu li ru'uyatihi, ru'uya gani. So ganin nan ba dole sai kai ba, zaka iya gani wani ma zai iya ganin maka. Sannan na uku, shari'a tana da wakilci. Ba komai ne kake yanzu aure ba wani kake turawa ya karbo maka ba, ai da sai ka ce sai ka je ka karbo da kanka. To kaga ashe akwai wakilci, akwai kuma shaida, akwai wakilci. So in wani ya gani aka tabbatar ya ganin, kuma aka tabbatar ya cika sharadin wanda aka ce su ganin, musulmi ne mai adalci, ma'ana mai riko da musuluncinsa, to in ya gani za a iya ɗauka. Kuma dama in ya ganin ba kai zai gaya ba, zai gaya wa sarkin garin ne. Shi kuma sarkin kafin ya sanar sai ya fara tara malamai, sun yi interview da wannan mutumin ko mutanen da suka ce sun ga wata. Su malaman su za su gaya wa sarki mun gamsu da ganin watan nan. Shi sarki aikinsa kawai a matsayinsa na shugaba ya gamsu da abinda malamai suka ce kuma ya sanar. Dama shi ne abinda aka ce Allah ya ta'ala ya ce ya ku masu imani ku bi Allah ku bi manzansa ku bi majibinta al'amarinku. Majibinta al'amarinku su ne malamai da masu mulki. Su malamai su za su tace mutanen da suka ce sun ga wata. Ba fa sarki ne yake tacewa da kansa ba. Malaman nan naku dai su ne suke zama su gana da wanda yace ya ga watan nan kai ka ga wata eh ya ka ga watan su yi maka duk tambayoyin da shari'a ta ce in suka gamsu sai su gaya wa sarki cewa Allah ja zamanin sarki mun gamsu da ganin watan nan da akai shi kuma sarki sai ya sanar cewa an ga wata abinda ake kenan kuma wannan shine shari'a kuma shine daidai kuma shi ya dace da koyawa kowace mazhaba a cikin addinin musulunci saboda haka ya kamata mu dinga girmama shari'a muna girmama dokoki sannan matsala ta uku dangane ga yi masa da'a akan cewa koda an sanar an ga wata ya hana ki daukan azumi sai shi ya gani to kin ga an bai gani ba kenan za a iya kwana biyu uku ma ana azumi ku bu ku fara ba to anan la da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi don da shi saban Allah yake yi da yace ba zai yadda da ganin kowa ba sai nasa na idan sa ko kungiyar da yadda da ita to saboda haka a lokacin kina iya daukan azumin ki ko bai yadda ba domin azumin farilla ba nasa bane Allah ne ya sa kiki azumin ramadana kuma abin da kika yi kin bi shari'a ba san zuciyar ki kika ba
haka wannan kuma yace ya dawo daga makaranta ne sai ya dora alqur'anin sa akan abin hawan sa to kuma sai manta bai dauke shi ba har sai lokacin da rana ta fara bugun sa sannan ya tuna to a lokacin kuma yana tare da janaba a jikin sa yace zai iya zuwa ya dauke shi ko kuwa sai yayi wanka
to qur'ani idan yana gurin da gurin bai kamata a ajiye shi ba kamar akwai najasa ko akwai kazanta kaga a lokacin ai ba daukan qur'ani bane ceto qur'ani ne daga cikin inda bai kamata ba so a lokacin ba ko kana da tsarki ko baka da tsarki in kaga qur'ani a cikin kwata ko a cikin kazanta ko anyar akan titi ai kaga daukewa ne ba dauka bane daukewa ne daga inda bai dace ba so a lokacin kana iya daukewa amma idan gurin da yake dama guri ne mai daraja kuma ya kamata aje qur'ani a gurin to kaga anan kuma dauka zakai akwai miji tsakanin dauka da daukewa daga inda yake akwai najasa ko akwai rashin darastawa
na
so wannan shine tunda wancan aiki ne na emergency ce dauke qur'ani daga inda bai kamata ba aiki ne emergency amma kuma daukan qur'ani dan a karanta wannan aiki ne kuma na nutsuwa a hankali wanda shi ake bukatar ai tsarki kafin ai shi
Amina Abdullahi ruwan sanyi daga Malam Fashi a jihar Katsina yace idan an idar da sallah a masallaci waɗansu sukan yi sauri su miƙe su kama yin nasiha yace to a lokacin azkar ne yafi muhimmanci a yi ko kuwa sauraron nasihar ta su
to azkar dai su ake yi bayan an yi sallah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana zikirori da addu'o'i da zamu yi bayan mun yi sallama daga sallah wanda kuma yanzu zaka ga ana buga waɗannan addu'o'i ana sawa a cikin masallatai da ya kaga masallacin da ba a yi irin wannan bana ta addu'o'i an ajiye ba wanda sun kai kala 10 daga cikin wannan addu'o'i ana yin sallama kace astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd subhanallah kay 33 alhamdulillah kay 33 allahu akbar kay 33 ka cike 100 da la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir karanta qul huwa allah ka karanta falaki da nasi ka karanta ayatul kursi waɗannan su ne addu'o'i da zikirorin da ake so mutum ya yi bayan farilla to amma idan fadakarwa ta zama wata fitina ce ta taso wanda ake so a ga ya dama fadakarwa ba ta da lokaci ko zamani ko guri ana yin ta ne gurgurdan bukata so sai zama akwai wani abu da ya taso wanda ake so a sanar da mutane na gaggawa to kaga ya kamata ka ji wani sako ne domin kada sakon ya makara wani sakon in ba a faɗe shi a wannan lokacin ba sai ya makara wani abu in ba ta fadakar da mutane a daidai wannan lokacin ba sai su fada cikin abun ko kuma abun ya zo ya zama matsala saboda haka mai wa'azi shi kuma yana kamar yanzu wata rana an yi sallama ana yin sallama sai aka ga annabi ya tashi zumbur sallallahu alaihi wasallama ya tsatsallaka mutane ya shiga cikin gida wannan abu da ba a taba yin irin sa ba sai ya firgita sahabbai ya razana su, sai suka tsaya suna mamaki. Saboda haka bayan Annabi ya fito, sai ya ce musu, dalilin da yasa kuka ga na tashin nan da sauri na shiga cikin gida, wato wata taman dinari na tuno, an raba dukiya sai aka aje shi ba a raba ba. Ina yin salama sai ya faɗo min a rai. To shine ne maza-maza na shiga gida, na ba da umarni a yi maza-maza a ɗauka aje a raba waɗanda suka cancanta.
Allahu akbar.
To kaga bayan sallah aka yi wannan. Haka akwai lokacin da ana yin sallama sai Annabi waiwayo, an yi sallah asuba ya ce wa sahabbai, Allah ta'ala ya ce bayina sun kasu kashi biyu, wasun imani da ni sun ƙaryata taurari, wasun imani da taurari sun ƙaryata ni. Wanda suka ce wato ruwan sama aka gama, wanda suka ce an yi mana ruwan sama ne da falallar Allah da rahamarsa, to sun yi imani da Allah shi yake ruwa, sun ƙaryata masu cewa sai tauraro kaza ya harbi kaza, sai rana ta daki wannan ya yi dumi ya tashi sama ya daskare ya zama kankara ya tura kansa ya yi wa kansa ruwa inda yake so, sun ƙaryata wannan shirman. To wanda kuma suka ce ai wannan abin da ake faɗa shi ma yake ruwan, da haka ruwan nan ba wai Allah ne yake yin sa ba, kawai turri ne da zafin rana yake haɗuwa ya daki ruwa, saboda haka sai turri ya koma sama, sai turrin kuma ya daskare ya zama kankara, sai kuma ya kama yawo a duniya, sai ya ruwa a can, sai ya ruwa a can, sai ya ruwa a can. To kaga sun ƙaryata wannan, sun san Allah shi yake ruwa, shi ya tsara ai hakan, ai ruwan a haka, kuma shi yake saukar da ruwa inda ya ga dama. To saboda haka kaga wa'azi ne Annabi yawa mutane bayan an yi sallah kuma an yi ruwa. To kaga nan lokaci ne da Annabi ya zaɓa, ya dace da yanayin da za a yi wa'azin, ba jira ya ba dama ya samu. Haka an dawo daga yaƙi, wata mata tana neman ɗanta ɗan jariri, ta leƙa can ta leƙa can, su ɗau hankalin kowa, yadda aka ga ta damu tana ta binciken ɗan nan, sai kowa tsaya na kallanta. Da ta samo ɗan sai ta zauna, sai ta sa shi a jikin mamanta, ta rufe tana ba shi nono. Sai Annabi ya ce, kuna ga wannan matar za ta iya jefa ɗanta a cikin wuta? Sahabbai suka ce, ko kusa. Sai ce, to tausayinku da Allah yake ji ya fi yadda wannan matar take tausayin ɗanta. Allah yana da rahama ɗari, ya saukar da ɗaya a duniya, ɗayan nan duk ita ma su tausayi suke amfani da ita. Akwai 99 da ya ware domin muminai da masu shiga aljanna. To kaga ashe kenan Annabi yana amfani da dama, in zai wa'azi bayan sallah ne, kafin sallah ne, da daddare ne, da rana ne, da ya ga abin da ya kamata a faɗakar, to sai a maza a faɗakar da mutane.
Masha Allah. Masu sauraron mu, da haka muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi a wannan lokacin, tare da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu riƙa ganewa, muna kuma aiki da abubuwan da muke saurara. Amin. Sai lokaci na gaba insha Allah za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin sannan anan muke sallama da malam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
A madadin sashen addinin musulunci da wannan gidan rediyo da ya saba kawo muku shirin, da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai, Allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku, da dukkan masu taimakawa domin samun nasarar gabatar da shirin, Habib Ja'far Mudubi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.